Wato jama'a barkanmu da zuwa a wannan lokaci daga Lafo Radio Ministry. Ni dan wanku na samu basiru kai kam ku wannan wazi a wannan lokaci. Wato jama'a sannan mu fara wazi mu ya kamata mu yi addu'a saboda haka ni da kai kai kunnen an idon saboda mu yi addu'a. Na mallan roƙe ni ya yafa maka zunubi, ya ba mu zaman lafiya, ya bure muna zuciya, ya ba mu ilimi saboda mu ji maganansa da muka ji ya zama muna amfani da zuciyarmu, ya yafa muna zunubi kamar yadda muka yafa dan wayenmu zunubansu da laifinsu. Na wannan roƙo ni da sunan Yesu Kristo ne. Wato jama'a barkanmu na dawowa saboda mu ji maganar Allah. Wato maganar yau za mu karanta daga littafi Genesis 5 verse 24. Ya wurin ni yau za mu ji maganar wani annabi da ya zauna cikin duniya sunansa Nuhu. A wurin ni si wannan annabi za mu karanta shi. A wurin ni aka ce muna kamar si wannan annabi Nuhu ya yi tafiya tare da Allah, saboda haka bai mutu ba, Allah ya doke shi ne ya kai shi can a lahira. Si wannan mutum bai mutu ba. Abinda za mu koye ni dukan mutane muka yi tafiya tare da Allah, Allah na da wurin sabubuwan da za mu samu. Akwai albarka daban-daban da amfani daban-daban Allah zai ba mu saboda muka yi tafiya da shi na. Amfanin da za mu gani ko dai albarkan da za mu samu na farko shi ne Allah zai ba mu rai. To, inda wannan mutum, kafin wannan mutum, wannan annabi da Allah ya tafiya, a dama shi wannan mutum shi kuma dan zunubi ne. Shi bai sani ba ko kuma bayan mutuwa zai shiga aljanna ko zai samu lahira ko dai bai samu, shi ma bai sani ba. Amma saboda ya yi tafiya da Allah yana jin maganarsa, Allah abinda Allah ke so ya yi duka yana yi, yana biyo Allah. Saboda haka Allah ya ba shi zaman lafiya, Allah ya ba shi rai saboda shi bai mutu ba, bai samu mutuwa ba, amma Allah ya doke shi ne ya kai shi can a lahira. Kafin ka samu rain a wurin Allah, akwai wurin sabuwan da ya kamata kai kuma dai ka sani, sannan ka samu wannan rain. Abin da ya kamata ka samu ne, ya kamata ka samu dai kamar maganar Allah ya gaya muna, kamar mu muna da zunubi. Kafin man ka afeka a cikin duniyan ka katu in fara yin zunubi ne, saboda zunubi yana jininmu. In mamu da kakanninmu an aife mu a cikin zunubi ne. Mutanen dukan cikin duniya muna da zunubi saboda kakanmu. Abinda ya faru da saboda abinda ya faru ma dukan mutane mu zama dan zunubi shi ne. A farko da Allah ya halitta sama da duniya, ya halitta kakanmu Adamu da matansa. Da bayan ya gama halittan abinda yake yin duka, ya jara wani wuri a wannan gona ne, ya sa mutum da matansa su ciya, ya tasa noma a wannan wuri. Saboda haka wannan wurin akwai kyau, akwai dadi dai wannan wurin, akwai ba mun guma a cikin. Shi ne Satani ya gani haka, ya juye kansa maci, ya zo wurin kakanmu ya ce masa kamar inji Allah ya ce kai ka ci ko abinda kowane itacen da ke a cikin gona ne. Shi ne kakanmu ya ce muna kamar ya ce maciji kamar mun yi mu ci kowane abincin da ke cikin, kowane itacen da ke cikin, ko mininin da ke cikin gonan mun yi mu ci. Allah ya ce mu ci, amma dai akwai wata gudan da ke tsakanin wannan gonan, shi Allah ya ce bar mu ci, kar mu ci. Jiran da za mu ci za mu mutu ne, kuma Allah ba dai ya fa muna ba, idanunmu da abure ne. Da maciji ya ji haka sai ya ce ma matan Adamu kamar amma Allah ya sani dai in kuka ci za ku zama kamar shi Allah ne. Saboda haka ya ce muku kai ku cin na. Matan ta ji haka sai ta cire wannan itace, wannan yayan ta ci. Da ta cin nan ta idan matan ta bure, shi ne ta kai ma mijinta, shi kuma ya ce. To, da itacen da Allah ya ce kar ku cin da shi ne ya zama muna zunubi. Shine ya zama mu mutanen duniyan duka zunubi, saboda dukkan mu kakan mu guda ne, dukkan mu kakan mu daya ne. Saboda mutumin wannan mutum da matansa dukkan mutane suka shiga a cikin duniyan ga, saboda zunubin sun nan da Allah ya tambe mu, ya tambe su menene ya saka ci wannan itace na shekarkacin da shine matan mutum ya ce ma Allah kamar matan da ka bani ita ta bani na koshi da Allah ya tambe matan adamu kamar menene wanda kai ka ci itacen da na shekarkace shine matan kuma kai ce ma Allah kamar mashiji ne ko sitani ya lure ni na koshi wannan yayan da na shinga shine Allah ya ce ma mashiki ya ce mai mashi da kaman daga yau an sin mai ka ne da cikin ka ne da kai ta shiya da kuma kasa ne da kai ci baka yaka samu abinci kai ci da kuma ko daga yau kowane mutum ne ka ga miciji sai a kashe shi sai ya samu ka ga miciji sai muna so mu kashe shi miciji kuma mun ya same mu to ya kuma ci ya kuma kashe ka ne buraka ya ce mama tan kuma kamar sabura bin da kai yin ga daga yau da azaba ne da ka afi yaya sabura haka matan ta yi shike inte kafin afi yaro cikin azaba dai ne matan za ta bi ki kuma ya ce mama mutum kamar sabur ka ji miciji da matan ka kaci yayan da na shekarkacin ga sabura kai an sin mu cikin duniya da kuma wahala da zufa ne da ka ci abinci kagin abinda muke ko kai namiji ne kai namiji ne kasin kafin ka samu kudi kafin ka samu abinci ga kawo gida ya kamata dai kai zufa kai aki sosai ne sannan ka samu abinda yasa kenan abinda ya faru kenan saboda wannan maganan da muke jin ga saboda wannan maganan dukkan mutanen duniya mun zama dan zunubi ne saboda kakan mu saboda mun bi mun si su ne suka kawo dukkan mu a cikin duniya saboda haka dukkan mutane muna da zunubi maganan Allah ya gaya muna kaman dukkan mu muna da zunubi kaman daga littafi Romans 3:10 ya ce muna dukkan mutane cikin duniyan ga muna da zunubi ba wanda zai yi ce si bai da zunubi dukkan mu muna da zunubi saboda zunubi ba mu yi shika aljanna mun ka mutu za mu a can jahannama ne da akai mu Allah bai so kowa ya shiga jahannama yana so kowa ya shiga aljanna ya samu wurin zama mai dadi saboda haka ya kawo dansa Yesu Kristo aka kashe shi da kwana uku ya kwata shi saboda haka mutuwa ma bai iya Yesu Kristo wannan kana so ka shiga aljanna ko gobe ce maka samu wani wuri ka zama ko dai ka samu wurin zama mai kyau ne ko dai ka sha Allah so kana so Allah ya sa maka albarka da zaman ka yi maka amfani bar abin da kake yin cikin duniya ga zama ma Allah amfani dai ne sai dai ka zo wurin Yesu Kristo kake jin na haka Yesu magana Allah ke gaya ke ciranka kenan kana ji na Yesu na ciranka ne ka zo kai tuba da zunubanka duka saboda Allah ya fa maka zunubi saboda kai kuma ka zama mutumin mai cirici mutumin Allah ne saboda kai kuma kai aiki ka bar aiki yayi amfani da kai abinda yake da shi duka sai Allah ya amfani da wannan abu kenan kai ji na kai mai dadin kai ne saboda kai ne yau na zo wurin ga saboda kai ne Allah ya kawo maka maganan ga saboda kai ne kana kake jin ina haka Allah na yi maka magana kenan ni kace jira ka juye halinka kai tuba da zunubi Allah si soyayya mi soyayye ne inde ka shira si zai yafa maka zunubi inde ka gaskata da diyansi Yesu Kristo za a yafa maka zunubi in kana ji na menene ya kuma ya tsora sai dai kai addu'a tare da ni ne maganan Allah ya gaya muna kaman kafin ka shira Yesu Kristo ya zuka zuciyanka Yesu Kristo yana da zuciyanka ne yana jira ka ne Allah zai jafa maka zunubanka duka ne saboda kai kuma ka da madan Allah saboda haka to kana ji na abinda ya kamata kai kawai ne ka sami ka fara yin addu'a tare da ni ni wani ina da zunubi saboda na san kaman saboda zunubi ne kaso cikin duniya saboda haka na shirya ka ka shiga ka zo rayuwa na ka zo ka zama tare da ni kaman Yesu na doke shi kaman almasihu na da ubangiji na ka shiga ka zama zuciya na ya rubuta sunana a cikin littafin rai ya cire sunana a cikin littafin mutuwa na wannan roko ne da sunan Yesu su amen kayan da kai wannan addu'a kai dadin ke Allah ya yafa maka zanubi yau ka zama mutumi mai shirye yau zama ka zama Christian kenan Allah yana cikin zuciyanka daga yau saboda haka da ka bari abinda kake yin duka ba cewa sai ka bari ka zo ka bi Allah ka zo ka shiga church ka zo wuri church da yake sa da kai ana wani good teaching wurin nan sai ka shiga kai kuma ka zama kai amfani da wannan teaching da aka yi nan ni ne ke kawo maka wannan magana sunana na Samu in kana da wani abu da ka tambaya ne ga waya na sai ka buga mu kuma mu yi fira 0249251594 0249251594 wato jama'a mun ga mu kuma assalamu alaikum